محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. yau 36 ga watan Ramadan hijira na da shekara 436 daidai da 23 ga watan 6 shekara ta 2019 muna ƙarshen suratul an'am. za mu cika wannan sura insha Allah ta'ala daga aya ta 151. wannan karatun ya kunshi wasiyoyi guda goma na Allah madaukake zuwa ga ɗan adam. al-wasaya al-ashru min Allah ila ibadi, wasiyoyi guda goma wadanda Allah madaukake ya yi ma bayinsa. Allah ka samu da yare. قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم. الله مدوكي يتي مع النبي صلى الله عليه وسلم سقيا مسكوزو زنكرا تعبوه أن ما هذا الشنك يا حرم تعبوه أتوا ما حرم ربكم عليكم. ku zo zan karanta abubuwan da mahaliccinku ya haramta muku. saboda haka yasa waɗannan wasiyoyi sun keɓanta ne ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. waɗannan wasiyoyi zuwa gare mu dai babu shakka, duk wani musulmi yana da kyau ya kiyaye su. dalili saboda Allah ya fara ayar da cewa kul, kaga ya yi umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, ku zo zan karanta abubuwan da mahaliccinku ya haramta muku. na daya Allah tushriku bihi shay'a, abu na farko shi ne kada ku yi shirka da Allah da komai. ku yi kokari har dai ku rabu da wannan duniya ba tare da an samu kun yi shirka da Allah ba. wannan ita ce wasiyar Allah ta farko zuwa gare mu. Allah tushriku bihi shay'an, saboda shirka tana da hadari. na biyu wa bil walidaini ihsanan, iyaye a kyautata musu, wato game da iyaye Allah ya yi umarni ku kyautata musu. Na uku, wala taqtulu awladakum min imlaqin, kada ku kashe yaranku saboda talauci, wato kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, mu ne muke azurta ku da su yaran naku. Kada ku kashe yaranku saboda tsoron ba za ku iya ciyar da su ba. Da abincinku da abincin yaran duka suna wajen Allah Maɗaukaki. Wannan wasiya ce daga Allah zuwa gare mu. Na hudu, wala taqrabul fawahisha, kada ku kusanci alfasha, ma zahara minha wa ma batan, alfashar da ta bayyana da kuma wacce ta buya. Kalmar alfasha asali a Larabci, kamar yadda ya zo cikin lisanul Arab mujallad na shida shafi na 122. Da Larabci idan aka ce alfahashu wal fahsha'u wal fahisha, ma'anarsa alqabihu min alqawli wal fi'li, duk wata magana mara kyau, duk wani aiki mara kyau ana kiransa alfasha. Wannan shine asali a Larabci. To kuma haka ya dauki ma'ana ta sashin shari'a, kullu ma yashtaddu qabhuhu min adh-dhunubi wal ma'asi, duk abin da muninsa ya tsananta. Idan Allah ya haramta wani laifi, to wannan abin, idan Allah ya haramta aikata wani abu, wannan abin da aka haramta aikata shi, idan yana da munin gaske ana kiransa alfasha. Saboda haka sai ya dace da hadisin Abdullah ibn Mas'ud, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, la ahada aghyaru min Allah, babu wani wanda yafi Allah kishi, babu wanda yafi Allah kishi, walizalika harrama alfawahisha ma zahara minha wa ma batan, don haka yasa Allah ya haramta alfasha, alfashar da ta bayyana da wacce ta buya. Hadisin muttafaqun alayhi. Kaga ya zo da cewa alfasha ita ce abinda Allah Maɗaukaki ya haramta. Zunubi idan ya yi muni, zunubi idan muninsa ya tsananta ana kiransa alfasha. Wannan dalili yasa malaman tafsiri ya zama sun kasu kashi-kashi game da ainihin ma'anar kalma ta alfasha. Saboda mai kalma ce da take da faɗi, kamar yadda ka ji a Larabci, duk wata magana mara kyau alfasha ce, duk wani aiki mara kyau alfasha ne. Ta sashin shari'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai yi bayani daki-daki menene ake nufi da alfasha kai tsaye ba. Saboda haka yasa malamai fahimtarsu ta saba game da asali ma'anar kalman ta alfasha, tunda Allah Maɗaukaki ya ce, kada ku kusanci alfasha wacce ta bayyana da wacce ta buya. Kamar misali a tafsirin Ibn al-Jawzi, Zadul Masir fi ilmi tafsir, mujallad na uku shafin 148, yana cewa kalmar alfasha ta samu fassara kamar guda biyar a tarihin musulunci. Na ɗaya, alfasha ma'anarta zina. Wannan ita ce ma'ana ta farko, don haka yasa galibin malaman tafsiri kake jin idan aka ce wala taqrabul fawahisha, sai su ce kada a kusanci zina. Ba wai ma'anar alfasha ita ce zinan kawai ba, amma dai ma'ana ta farko wacce malamai da yawa suke tafiya a kanta, wato ita ce zina. Idan aka ce ma zahara minha al-i'lanu bihi, idan aka ce alfashar da ta bayyana shine mutum ya fito a fili ya dinga yin zina, wanda har mutane za su ba da shaidarsa. Idan aka ce wa ma batana, alfashin da ta buya, sai a ce al-iqraru biha, mutumin da zai buya ya yi zina, mutanen gari ba su san yana zinan ba, daga shi sai Allah, wannan an ɓoye zina. Idan ku aka ce an bayyana zina fa, mutanen gari sun san ana zina. Saboda haka kalmar alfasha ma'anarsa zina. Wannan ita ce fassarar Abdullah ibn Abbas, sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka dawo ga tabi'ai akwai al-Hasan al-Basri da sauran malamai. Ma'ana ta biyu, ji Ibn al-Jawzi ya ce, ma bahara, duk wani zunubin da ya bayyana ana kiransa alfasha. Wannan ita ce ma'anar alfasha ta biyu, duk wani zunubin da ya bayyana ana kiransa alfasha. Don haka misali, al-khamru wa nikahul muhrimati, shan giya, kaga laifi ne da ake yin sa a bayyane. Idan ya zama mutum zai sha giya, ana cewa ya yi alfasha ta bayyane. idan zina ce fa ma'ana ta biyu ita ce an yi alfasha ta ɓoye. Saboda haka duk wani zunubi idan ana bayyana shi sai a ce alfasha ta bayyane, idan ana ɓoye shi kuma alfasha ta ɓoye. Wannan ita ce fahimtar Sa'id ibn Jubair da al-Imam Mujahid daga cikin tabi'ai. Fassara ta uku, ma zahara al-khamr. Alfasha idan aka ce wacce ta bayyana, to ana ɗaukar ma'anarta giya ne. Idan ta buya fa sai a ce zina ne. Ya ta kaita ga wannan ba sai an kai ga auren da ya zama haramun ba, kamar fahimta ta farko wanda muka gabata. Sannan na hudu, akwai malaman da suke cewa amun fil fawahish zahiruha wa alaniyatuha. Duk wani laifi kawai ana kiransa alfasha, na bayyane da ɓoye ba tare da an bambanta an ware zina ce kadai ko kuma zina da auren da Allah madaukake ya haramta shi ba. Na biyar, annama zahara aqabul jawarih. Abinda ake nufi da alfasha da ta bayyana shine aikin da mutum yake da jikinsa. Wa ma batana, alfashan da ta ɓuya fa itiqadul qulub, shine zunubi da mutum yake aikata shi a zuciyarsa. Aqida mara kyau, aqida da mutum ya kudurta a zuciyarsa mara kyau, ana kiranta alfasha ta ɓoye. Don haka babu wani nassi da ya fito daga Alqur'ani ko daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa alfasha ya takaita ga wani laifi guda. Shi yasa kaga waɗannan magabata daga tabi'ai zuwa ga sahabbai fahimtar su ta saba akan ma'anarta. Mun karanta aya ta 120 a baya a suratul an'am, wanda Allah madaukake yake cewa wazaru zahiral ithmi wa batinahu, ku bar bayyanannen laifi kuma ku bar koyayyen laifi. Kaga wannan sai ya nuna cewa dukkan wani zunubi yana fassara mana, duk da cewa ba nassi bane karara wanda yake fassara kalmar ta alfasha, amma idan ka ɗauki wannan maganar da ta zo a wannan aya, cewar Allah subhanahu wata'ala wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, kar ku kusanci alfasha, alfasha da ta bayyana da wacce ta ɓuya. Ka koma aya ta 120 kuma Allah ya ce wadhu zahiral ithmi, ku bar bayyanannen laifi wa batinahu, da ɓoyayyensa. Haka ya nuna cewa dukkan wani laifi alfasha ne. A sura guda Allah madaukake ya magana a kai. Al-Imam Tabari yana daga cikin malaman da suke ganin ita alfasha dukkan wani zunubi ne idan ya zama zunubin yana da girma wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan zunubi ana kiransa alfasha. Saboda me? Saboda Allah da kansa ya fassara ita wannan kalma a cikin suratul an'am, ya kawo bayani mai kamanni da juna. Wala taqrabul fawahisha, can kuma yace wabahu zahiral ithmi wa batinahu, nan yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, can kuma yace wabahu zahiral ithmi wa batinahu. Don haka al-Imam Tabari yace ma'anarsa ku bar dukkan wani aiki na zunubi na saba ma Allah. Wannan zunubi a bayyana ake yinsa ko a koye. Wannan yana cikin Jami'ul Bayan tafsirin al-Imam Tabari mujallad na 8 shafi na 61. Haka ma al-Imam Bagawi tafsirin sa Ma'alim at-Tanzil fi tafsir al-Qur'an mujalladi na 7 shafi na 132. Ma zahara ya'ni al-alaniya wa ma batana ya'ni as-sirra. Me dalilin da yasa Allah yake cewa a bar aikata zunubin da ya bayyana da wanda ya ɓuya? Me yasa Allah yake faɗin haka? Al-Imam Bagawi yace saboda a zamanin jahiliya, wato kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, ahadul jahiliyyati yastakbihuna zina fil alaniya wa la yaruna bihi ba'san fi sirri. A zamanin jahiliya su Larabawa suna ganin aibu ne a ce an samu karuwa a fili, kowa ya san masnaciya ce, amma idan a ɓoye ne fa wannan ba laifi ba ne, kowa yana iya yi. Amma su abin da ke zama laifi shi ne zama mutum yana bayyana zinansa ƙarara. To su a ganinsu idan mutum zai ɓoye laifinsa to babu damuwa. Don haka sai Allah ya ce laifin a bar shi na bayyane da ma na ɓoye. Fa harrama Allahu zina fil alaniyati was sirri, zinan da ta bayyana da zinan da ta ɓoye duka Allah ya haramta. Saboda haka al-Imam al-Qurtubi yace naha an jami'il fawahishi wa hiya al-ma'asi. Kaga da al-Imam al-Qurtubi, al-Imam al-Tabari Al-Imam al-Badawi akasarin malaman tafsiri suna da fahimtar cewa dukkan wani zunubi Allah yake nufi. Saboda haka da zunubin da ya bayyana da zunubin da ya buya Allah subhanahu wata'ala yana mana wasiya mu yi iya kokari mu ga cewa mun bar shi. Wato karka yadda a ce akwai wani laifin da ka kasa bari babu shi. Inda a ce akwai laifin da ɗan adam zai kasa bari wallahi da Allah bai faɗi wannan magana ba. Amma ya ce wabaru zahiral ismi wa batin. Ku bar zahirin laifi da baɗinin laifi, ku bar laifin da aka bayyana da laifin da aka ɓoye, ashe kowane laifi za ka iya barinsa. Dukkan wani laifi za ka iya barinsa. Mutum yakan ce nayi na kasa, za ba ka yi ba ne. In ka yi da kyau Allah maɗaukaki zai taimaka maka. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Duk waɗanda suka dage Allah ya ce mun yi alƙawari sai mun shirya da su. Saboda haka duk zunubin da ka sani in ka dage. Wallahi ka kulla niyya za ka iya barinsa. Dama babban illa ita ce ranka. Ranka na sha'awar abin, saboda haka yasa shaitan ya matar ko da shi. Amma idan ranka ya bar sha'awar, ya zama ka kulla niyyar za ka bar wannan abin, sannan kana addu'a Allah zai raba ka da shi. Allah ka samu iya bari. Wasiyya ta biyar, Allah madaukaki ya ce wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Kada ku kashe rayuka waɗanda Allah ya haramta kisansu illa bil haqqi, sai fa idan akwai haƙƙi. Kar ku yadda ku kashe rayuka, wato kai kokari rayuwarka har ka bar duniya a samu baka kashe wani ɗan adam ba. Idan kuwa an samu kai kisa, to tabbata wannan kisa yana da haƙƙi, yana da hujja ƙarara, babu shubha a kansa. Zalikum wasaqum bihi, waɗannan fa Allah yana muku wasiya ne da su, la'allakum ta'qiluna, da fatan ku yi hankali. Don haka yasa malamai suke cewa abubuwan da Allah ya kirga a wannan aya babu mai ganin suna da kyau sai matsayi ta babbe. Domin Allah subhanahu wata'ala ya ce la'allakum ta'qilun, don ku yi hankali. Duk abin da Allah ya kirga a nan babu mai sha'awarsa sai mara hankali. Allah ya sa mu gane. Al-Imam al-Bagawi littafin sa Ma'alimut Tanzir ya ce harrama Allah ta'ala qatlal mu'min wal mu'ahad illa bil haqq. Allah ya haramta kisan mumini da kisan kafiri da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi, sai fa idan akwai haƙƙi. Illa bima ubiha qatluhu, sai fa idan akwai dalilin kisansa. Min ridda au kisatin au zina bi mujibin rajim, mutum ya yi ridda ne ko ko ya zama ya yi kisa ne za a ɗauki fansa, ko kuma zina ce wanda ya taɓa aure ya yi. Kaga waɗannan dalilai ne da shari'a ta ba da dama ana kisan mutum a kansu. Haka al-Imam Shawkani ya faɗa a tafsirin sa Fathul Qadir mujallal nabi shafin 258, kusan duk malaman tafsiri suna faɗa abinda Allah madaukaki yake mana wasiya. Idan aka ce wasiya, umarni mai ƙarfi, mu tabbata mun bar duniya ba mu kashe ran mutum ba, sai fa idan akwai hujja tabbatacce. Kuma babu shakka kowa ya sani waɗannan abubuwa da Allah ya kirga kowane ɗayan su yana kai mutum ga halaka. Allah ka tsare mu. Wasiya ta shida ba.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وسير الله تشهد زوى قريمه. Allah madaukaki ya ce kada ku kusanci dukiyar maraya sai fa kusanta hiya ahsan allati hiya ahsan, kusanta da tafi kyau. Don haka yasa dukiyar maraya wajibi ne mu maida hankali a kanta. Kusanta da tafi kyau. Akwai wanda ke cewa mutum ne ya rasu sai ya bar gida na marayu. Wannan gida na marayu shi wanda ke kulawa da marayu idan ya yi baki sai ya sauke su a wannan gidan. Akwai laifi, babu shakka akwai laifi. Kusantar da yake ma wannan gida ba kusanta ne mafi kyawu ba. Menene kusanta mafi kyawu? Malamai suka ce shi ne dukiyar ya zama ba a amfani da ita ta inda za ta haɓaka, amma idan amfanin da za ta ayi da dukiyan za ta rabu ne, to wannan amfanin haramun ce. Saboda haka cewa za ka yi alfarma, za ka ba mu wani dama ya zauna a gidan marayu fi sabilillahi, ba ka da wannan iko. Saboda zaman da yake yi na kasa dukiyar yake ba amfanar ta ba haɓakar da ita yake ba, wato dukiyar raguwa take ba ƙaruwa take ba, amma idan aka ce an sa hayafa kaga dukiyar ƙaruwa take. Saboda haka magana za a yi kyauta ga wani da dukiyar maraya haramu. Kusantar da ake wa dukiyar maraya ita ce kusanta mafi kyau, kusantar da za ta sa dukiyar ta ƙaru ba ta ragu ba, har ta yabluga ashuddahu, har sai wannan maraya ya isa mafi ƙarfinsa. Wannan dalilin ya sa malamai fahimta su ta saba akan shin yaushe ne ake ba wa maraya dukiyansa, bi ma'ana yaushe ne mutum yake barin maraiki, yaushe ne mutum yake rabuwa da maraiki. Ya zama fahimtar kashi biyu, akwai fahimtar Sayyidina Ali ibn Abi Talib da wasu sahabbai saboda hadisin da ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah yake cewa la yutma ba'da ihtilamin, babu maraiki a bayan balaga, babu maraitaka a bayan balaga. Hadisin yana sahihu Sunan Abi Dawud, hadisin 2873. Babu maraiki a bayan balaga. Wannan ya nuna cewa da zaran yaro ya balaga maraiki ya kare. Idan ku aka ce maraiki ya kare, kaga kenan balaga a shuddahu, yaron ya isa ƙarfinsa, sai a bashi dukiyarsa. Tunda manzon Allah ya ce babu maraiki. Idan babu maraiki sai a bawa yaro dukiyarsa, yaushe za a bashi dukiya da zaran ya balaga. Wannan hadisin abin da yake mana ishara da shi kenan. Akwai riwaya da take littafin al-Imam Tabrani, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yutma ala jariyatin idha hiya habat, haka nan budurwa idan yarinya tayi haila, idan marainiya ta fara haila to maraiki ya kare. Wannan hadisin shi ma ya inganta, yana silsilatu sahiha, hadisin 3180. Ka ga mace inda a ce tana shekara 13 za ta yi haila, shikenan sai ka bata dukiyarta. Yaro da zaran ya balaga sai ka bashi dukiyarsa. Saboda me? Waɗannan hadisan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yasa aka samu malamai da ke da wannan fahimta. Ibn Rasulani yana cewa idza balaga al-yatimu aw al-yatima zaman al-bulugh, idan maraya ko marainiya suka kai lokacin balaga, allazi yahtalimu galibun nas, wanda akasarin mutane suke balaga, shekarar da akasarin mutane suke balaga a cikinta, zala anhuma ismu al-yatim haqiqa, saboda haka sunan maraya ya rabu da su. Da zaran maraya ya kai balaga to sunan ya rabu da shi. Wajara alaihima hukumul baligina, saboda haka daga lokacin hukuncin baligai ne ake dora ma waɗannan yara. Wannan yana cikin aunul ma'bud, sharhin Sunan Abi Dawud a mujallar na 8 shafi na 54. Saboda waɗannan hadisai yasa kashi guda na malaman sunna, wanda tun daga sahabbai Sayyidina Ali ibn Abi Talib har zuwa ga malaman farko irin su Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, idan yaro ya balaga maraiki ya kare. Don haka idan Allah ya ce kar ku kusanci dukiyar maraya, sai dai kusantar da tafi kyau, hatta ya buluga ashuddahu, sai yaron ya isa mafi tsananin, wato mafi karfin halittarsa, ana nufin balaga kenan. Sai fahimta ta biyu, aka samu fahimta ta biyu daga cikin sahabbai, akwai Abdullah ibn Abbas, shi kuma fahimtarsa abinda Allah yake nufi da hatta ya buluga ashuddahu ba wai maganar mutum yaro ya isa balaga ba ne, a'a, sai yaron ya isa kosawar halitta, halittarsa ta kosa, kwakwalwarsa ma ya kosa, ya zama yana da cikakken hankali. Ko da ya balaga, idan bai samu hankali ba, ba za a bashi dukiyar ba. Abdullah ibn Abbas ya bi ma'anar kalma ta ashuddahu, saboda akwai labarin da ya zo a cikin Sahihu Muslim, Kitabul Jihadi wa Siyar, babun Nisa'il Ghaziyat, hadisi na 1812, hadisin Yazid bin Hurmus, al-Imam Yazid bin Hurmus yana cikin malaman al-Imam Malik. Sau da yawa al-Imam Malik ya dauki ilimi wurinsa, wato yana daga cikin malaman da al-Imam Malik ya lizimta kwarai, ya samu karatu a wajensu. Yazid bin Hurmus babban malami ne a garin Madina bayan zamanin sahabbai, yana daga cikin malaman da suka fi shahara a garin Madina. Ya aika wasiƙa ga Abdullahi bin Abbas, ya rubuta takarda ya aika ma Abdullahi bin Abbas, yana so ya ba shi amsa ga tambayarsa. Tambayar ita ce, yaushe ne yaro yake gama maraici, yaushe ne za a ce yaro ya gama maraici ta yanda za a iya ba shi dukiyarsa? Abdullahi bin Abbas ya rubuta amsa ya aika mishi, wa katabta tasaluni mata yankawi yutumul yatim. Ya ce masa, Yazid, ka rubuta wasiƙa kana mai tambaya, yaushe ne maraicin maraya yake ƙarewa? To zan ba ka amsa. Fala amri innar rajula latambutu lihiyatuhu. Ya ce, lallai akan samu mutum ya yi gemu, wato suman gemu ya fito masa. In ji Abdullahi bin Abbas, wa innahu la da'iful aqdi li nafsihi, amma duk da haka bai da cikakken hankali, bai san abin da ya kamata ya ɗauka ma kansa ba. Akan samu mutum suman gemu ya fito masa, amma hankalinsa irin na yara ne. Da'iful aqdi, da'iful afai, idan da zai ɗauki wani abu ya bayar, kai ka san mai hankali ba zai yi wannan ba. Idan za a bashi wani abu ya karba, kai ka san mai cikakken hankali ba zai yi haka ba. Wato akan samu mutumin da ya balaga din har ma ya fitar da gemu, amma bashi da wuya an rudar da shi, saboda akwai mai raunin kwakwalwa. In ji Abdullahi bin Abbas, ya ce, fa idza akhadha li nafsihi min salihi ma ya'khudhu an-nas. Saboda haka shi wannan koda a ce ya kai balaga ba za a bashi dukiyarsa ba, sai lokacin da aka ga hankalinsa ya zo daidai irin na mutane. Abinda ya ɗauka an san masu hankali na ɗaukan irinsa, abinda ya aje an san masu hankali na aje irinsa, abinda ya bada an san masu hankali suna bada irin shi. To faqad zahaba anhu al-yutma, maraici ya tafi gare shi kenan. Saboda haka Abdullahi bin Abbas kaga ya ɗauki ma'anar ashuddahu, ma'anar kalman a larabci kenan. Su ku Sayyidu na Ali da sauran waɗancan malamai sun ɗauki fassaran Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen hadisi, cewa maraici yana tafiya da zaran yaro ya balaga. Amma shi Abdullahi bin Abbas ya ɗauki ma'anar kalma ta ashuddahu. Bare ma a suratul nisa'i aya ta 6, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi haka, yana cewa, wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan. Kaga Abdullahi bin Abbas yana da hujja. Wabtalul yatama, ku dinga gwada hankalin marayu. In ji Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza balagu nikaha, idan sun kai aure, fa in anastum minhum rushdan, idan kun ga alamar shiriya tare da marayun, farfa'u ilaihim amwalahum, sai ku ba su dukiyarsu. Saboda haka sai al-Imam an-Nawawi ya ce, kaga wannan hujja ta Abdullahi bin Abbas sai ta zama ta fi ƙarfi akan hujja da aiki na waɗancan hadisai zahirinsu. Al-Imam an-Nawawi a sharh sahih Muslim juz'i na 12 shafi na 161 ya ce, wa fi hadha dalilun li Shafi'i wa Malik wa jamaahir al-ulama. Saboda haka sai al-Imam Shafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa, malamai da yawa fahimtar su ita ce, hukumul yutmi la yanqati'u bi mujarradil bulugh. Wai saboda yaro ya balaga ba a cewa ai yanzu ba maraya bane, la dan yaro ya balaga ba a cewa ba maraya bane, wala bi ulumi sinni, komai yawan shekarunsa. Kaga ake komai yawan shekarunsa, don haka koda mutum zai kai shekara 40 ne da haihuwa, idan bai samu cikakken hankali ba yana nan har yanzu maraya. Balla budda an yabhara minhu ruddu fi dinihi wa malihi. Saboda haka ba wai sun aiki da waɗancan hadisan ba ne, amma sun ɗauka waɗancan hadisai sun yi bayanin abin da ake lura da shi ne daga cikin abubuwan da ake lura da su kafin a ce yaro ya fita daga baraici. Ana duba balaga, yana daga cikin alamomi, amma ba wai shi kenan ba. Saboda haka Allah ya haramta mana kusantar dukiyar maraya, yana daga cikin wasiyar Allah subhanahu wa ta'ala gare mu. Allah ka samu iya. Na bakwai, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Allah madaukaki ya ce, ku cika mudu da ma'auni sikeli, ku tabbata kun cika su bil qisti da adalci. Wato wannan ya shafi kamar ƴan kasuwa, mu'amala da za ka yi tsakaninka da ɗan uwanka musulmi ya zama akwai adalci. Wannan shine abin da malaman tafsiri suke faɗa, kamar Ibn Kathir yana cewa, min gairi tatfifin wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum. Ba wai au kadai ake magana a kai ba, idan mu'amala ta hada ka kai musulmi tsakaninka da wani mutum, to ka tabbata baka cuci wannan mutumin ba. Shine abin da Allah yake ba wasiya. Wala tabqa sunnata ashiya'u, kar ku yadda ku rage wa mutane dukiyansu, kar ku yadda ku cutar da mutane ta hanyar mu'amala. La nukallifu nafsan illa wus'aha, Allah madaukake yace ba mu dora ma rai wa aikata wani abu face abin da ran zai iya dauka. Wasiya ta takwas, wa idza qultum fa'dilu, idan za ku faɗi magana sai ku yi adalci, walau kana za qurba, ko da a ce makusanci ne. Idan za ku faɗi magana ku yi adalci, ko da wanda za ku faɗi magana a kansa makusanci ne. Malamai suna cewa ya amuru ta'ala bil adli fil fi'ali wal maqal, Allah yana mana wasiya mu rika adalci ta wajen maganganunmu, mu rika adalci ta wajen ayyukanmu. Alal qaribi wal ba'id, mu dinga adalci ga na kusa da na nesa. Wallahu ta'ala ya amuru bil adli li kulli ahadin, Ibn Kathir yace Allah ya yi umarni a yi adalci ga kowa. Fi kulli waqtin, a kowane lokaci. Wa fi kulli halin, kuma a kowane hali. Dan akwai wanda ke ganin ai kata dukiyar musulmi ce take haramta, amma in na kafiri ne babu laifi. Zina da ƴaƴan musulmai ne yake haramta, amma idan ƴaƴan kafirai ne ai babu laifi. La, wannan ba adalcin da Allah ya magana da shi a kansa ba kenan. Allah ya yi umarni da adalci ne bai daya, kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa. Adalci li kulli ahadin, ya shafi kowa. Fi kulli waqtin wa fi kulli halin. Wasiyar Allah ta tara yace wa bi ahdillahi, game da alkawarin Allah, aufu, ku tabbata kuna cikawa. Ku rika cika alkawari da kuka yi ma Allah. Allah ka sa mu iya. Zalikum waqaqum bihi, wannan Allah ya muku wasiya ne da su. Kaga waɗanda ya kirga a wannan aya, kuma ƙarshen magana sai Allah yace la'allakum tazakkaruna, da fatan za ku rika tunawa. Sai malamai suka ce in baka yawan tunani, to dole za ka saba ma Allah kan waɗannan abubuwa, saboda mutane suna yawan shiga waɗannan abubuwa ɗin. Misali cin dukiyar maraya wanda ya tsira kaɗan ne. Misali cin amana wajen mu'amala wanda ya tsira kaɗan ne. Misali adalci wajen magana ko shaida a kotu wanda ya tsira kaɗan ne. Saboda haka sai mai tunani yake iya tsira. Shi yasa Allah ya sa kalmar la'allakum tazakkaruna, da fatan za ku tuna. Babu mai tsira sai mai yawan tunawa. Idan akwai maraya a gabanka, ka rika yawaita tuna cewa wannan maraya rikonsa fa yana da hadari gare ka, akwai dokokin Allah. Idan kasuwanci kake, ka rika tuna cewa kasuwanci mu'amala ce tsakanin mutum da mutum. Lallai Allah ya yi magana mai tsanani a kansa, don haka ka tabbata ba ka cutar da mutane. Idan magana ce za ka yi, ko da shaida ce, ka tabbata wannan maganar ka tsaya da adalci a kansa. Alkawari a cika ma kowa. Idan ba muna tunawa ba, ba za mu iya kiyaye waɗannan dokokin Allah ba. الإمام القرطبي يشي وهذا عام في جميع ما أهده الله إلى عباده. إذا أكشي بأهد الله الكورن الله أوفو كشيكا الكورن الله أنا نفع الكورن ديك تكانن كدا الله ما أنا تفرقو جينا وانا الكورن ديك تكانن كدا الله وانا الله يكي بك وسيا كي أغاني كتيد وانا الكورن شيني أبند يشاف أجيد. Duk wani umarni na Allah ka tabbata kana iya kokarin ka wajen tsayarwa. Abubuwan da Allah ya hana ka yi kokari ka ga cewa kana rabuwa da su. Saboda duk mutumin da ya furta kalmar shahada ya yi alkawari ne zai yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. So duk abin da shari'a ta ce a yi, ka yi kokari ka yi. Idan ka aikata, to ka cika alkawarinka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana ta biyu ya ce a yurada bihi jami'u man aqada baina insanai. Alkawarin da ya zama an kulla tsakanin mutum da mutum shi ma a cika. Amma me yasa aka ce wa bi ahdillahi, alkawarin Allah? Me yasa ba a ce wa bil ahdi, kamar yadda ya ce wa aufu bil ahdi a wata aya? Kaga bai ce ahdillahi ba, amma nan sai ya ce wa bi ahdillahi. Me yasa aka ce alkawarin Allah? Idan alkawarin ya hatta wanda ke tsakanin mutum da mutum ne, shi da Imam Qurtubi ya ce saboda me lokacin da kake kulla alkawari, kana kulla alkawari ne saboda sanin cewa Allah ya yi ma umarni ka tsare, ka cika, ka kiyaye shi. Saboda haka idan aka ce alkawarin Allah, an san kai ka kulla alkawarin, amma kana kullawa ne saboda la'akari da girman Allah. Saboda haka idan aka ce ku cika alkawarin Allah, ana nufin ku cika alkawarin da ke tsakaninku da Allah da kuma alkawarin da ke tsakaninku da mutane. Wannan yana cikin Zadul Masir fi ilmi tafsir na al-Imam Ibn al-Jawzi mujallar na uku shafin 151 yana cewa wa ahadullahi yashtamilu ala ma ahadahu ila al-khalqi wa awsafuhum bi wa ala ma awjabahu al-insanu ala nafsihi min nazarin wa ghayrihi alkawarin da ya zama Allah ya yi da kai cewa za ka mar biyayya ko kuwa alkawarin da kai ma Allah din kai kanka kamar kai masa alwashi nayi alkawari idan Allah ya biya min bukata kaza zan yi ma Allah kaza to wannan alkawari Allah yana cewa ka tabbatar ka cika saboda rashin cika alkawari yana sa mutum ya kade a kiyama Allah ka kare sai alkawari wasiya ta Allah ta karshe kuma yace
wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
وصية تكرشي تشتفو هلا وصية تفرقو تهكو ونمهم منجي كما وصية تكرشي تهكو وشي وهلا شفاء الله مدوك كيكاو تكرشي wasiya ta ta goma gare ku ya ku masoya manzon Allah
sallallahu
wa anna hadha sirati mustaqima wannan tafarkin nawa madaidaici addinin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam fattabi'uhu kutabbata shi kuke bi har zuwa mutuwa wannan wasiyar Allah ce zuwa gare mu domin riko da wannan tafarkin yana da wahala wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi fatafarraka bikum an sabilihi wadanda za su raba ku da hanyar Allah subhanahu wa ta'ala zalikum wasaqum bihi wannan kuma Allah ya muku wasiya ne da shi la'allakum tattakuna da fatan za ku kiyaye kaga sai mai kiyayewa yake samun tsira shi yasa aka kawo la'allakum tattakun haka kawai ka su ci jiki saboda kai an haife ka musulmi kana ganin za ka mutu musulmi wannan ba sharadi ba ne sai ka kiyaye la'allakum tattakun sai kun kiyaye sannan za ku mutu akan tafarkin Allah da tafarkin annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaman tafsiri suna cewa abinda Allah yake nufi shine la tasbuqu tariqan siwa hu kar ku yadda ku bi wata hanyar da ba ta Allah ba wala tarkabu manhajan ghayrahu kar ku bi wani tafarki wanda ba na Allah ba wala tabghu dinan khilafahu kar ma ku nemi wani addini sabanin addinin musulunci abin da ya sa kenan malamai suke cewa haramun ne musulmi ya ma dauki littafin wani addini ya karanta haramun ne wannan dalili ya sa malamai suke cewa ka je ka karanta ilimin da ya shafi wani addini haramun ne karanta ilimin da ya shafi wani addini haramun ne saboda me Allah ya ce wala tattabi'u subula duk wata hanyar da ba ta Allah ba ba ta manzon Allah ba haramun ne maka bi ta saboda haka ka aje Bible kana karanta shi wai saboda ka gane littafin su wannan haramun ne wanda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta fushi a ranar da ya ga sayyidina Umar yana rike da takardu na ahlul kitabi a hannunsa domin Allah ya haramta mana leƙawa mu hangi wani addini wanda ba na manzon Allah ba haramun ne abinda kawai yasa malamai suke dan sassauci shine ga wanda zai yake da niyyar ya karanci ilimin Bible saboda ya yi ƙoƙarin jawo hankalin wadanda amma kai ka aje saboda jin daɗi ka riƙa karanta shi jifa-jifa haramun kake aikatawa Allah ya tare mu al-imamu Tabari haka ya faɗa a cikin tafsirin sa Jami'ul Bayan mujallal 8 shafi 64 yace wa ghayri zalika min al-milali fa innaha bid'un wa dalalatun saboda duk wani tafarki duk wani addini ɗaya biyu ne ko dai bid'a idan ma asalinsa addinin ƙwarai ne ko ku addinin gaba ɗayansa ma bata ne ko dai asalin addinin yana da kyau kamar misali Christianity da Yahudanci asalinsu yana suna da asali don haka yasa suke alakanta kansu da wasu annabawan Allah kamar annabi Isa alaihi salam kamar annabi Musa alaihi salam idan ka koma wasu addinan fa asalinsu bata ne babu ma shiriya tare da su kamar misali addinin Yahuda addinin Indiyanci ko addinin Buziya da sauransu haka al-Imam Bukhari shi ma ya faɗa a littafin tafsirin sa Ma'alimut Tanzil fi Tafsir al-Qur'an mujallad nabi shafi na 142 da Ibn al-Jawzi a littafin tafsirin sa Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir saboda haka wannan wasiyar ta Allah tana buƙatar kiyayewa shine ka rika duba tafiyarka ka rika duba mu'amalarka ka rika tsare wato hankalinka da tunaninka har zuwa mutuwanka kada a samu ma tana sha'awar wani addini sabanin addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Me yace a gaba?
Thumma atayna Musa al-kitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmat وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون
ثم آتينا موسى الكتاب سنة مكبا وعنبي موسى عليه السلام للتابي تماما على الذي أحسن شكوني gawanda aka kyautata masa wato ma'anarsa ataina musal kitaba tamaman lin ni'ma wal karama ala man ahsana fi tibai wato mun bawo annabi musa alaihi salam littafi wannan littafin da muka bawo annabi musa to yana zama cikon ni'ima ne ga wadanda suka bi annabi musa alaihi salam wato kamar yanda Allah yake gaya mana mu kuma cewa al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina haka Allah ya bama annabi Musa alayhi salam at-taura saboda ya zama cikon ni'ima ga mabiyan annabi Musa alayhi salam wa tafsilan li kulli shay'in littafi ne da yake bayani daki daki na dukkan abubuwa wa hudan kuma littafi ne da yake dauke da rahma au shiriya wa rahmatul la'allahum wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun littafin ne da yake zama rahamar Allah an ba wa annabi Musa wannan littafin ne da fatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun za su yi imani game da haduwarsu da Allah subhanahu wa ta'ala wato su mabiyansa to amma malamai anan sai suka yi ta ba da fahimta suna cewa wannan mun karanta ayar wasiya wannan ayar wasiya ana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Annabi Muhammad ya zo karshe ne shine karshen annabawa sai da aka gaya mar ayar wasiya aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ayar wasiya har zuwa aya ta 153 sai kuma Allah ya ce summa kuma a ka'idar larabci idan aka ce summa to fa sai da abu na baya ya wuce kafin na gaba ya zo to shin tsakanin Annabi Musa da Annabi Muhammad waye farko ya akai ko Allah ya kawo kalmar summa anan malamai wannan sai ya gwara hankalinsu amma babu shakka akwai malamai da yawa waɗanda suke bayanin hikima din kamar misali a tafsirin al-mana mujallad da 8 shafi na 177 al-imamu az-zamakhshari mai tafsirin al-kashaf fahimtar sa ita ce summa din nan an yi atafin sa ne ala wasaqum bi tariqil iltifat wato summa din nan ba wai ana an kawo shi ne a matsayin ataina musul kitaba la adabinsa yana ga ainihin summa din nan adabinsa yana wasaqum tun maganar farko da muka yi wato inda Allah madaukake wasiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake magana wala taktubu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq zalikum wasaqum bihi wannan fa Allah ya muku wasiya ne da shi to sai aka ce ai koko zuwa karshen wa bi ahdillahi awfu nan ma Allah yake zalikum wasaqum bihi to da Allah yake zalikum wasaqum bihi wannan fa Allah ya muku wasiya ne da shi sai aka yi adabi aka ce summa wannan wasiyar ma mun yi ta ga annabi Musa alaihi salam wato kaga kenan wasiyar da Allah ya mana abubuwa guda goma din nan bina'an ala anna hadhihi alwasaya qadima Allah yana tabbatar mana waɗannan wasiyoyi da aka yi mana mu rike abubuwa goma din nan ba wasiyar ba yau aka yi ta ba wasiyar ta dade wasallahu biha jami'al umami ala amsinati anbiya'iha dukkan al'umomi da suka wuce gaba ɗayan dukkan annabawa da Allah ya aiko ya musu wasiya su rike abubuwa guda goma din nan Allah ya musu wasiya su rike abubuwa guda goma nan yadda abin yake shine idan ka dauko aya ta 152 inda Allah madaukake ya ce wa bi ahdillahi awfu zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum wasaqum bihi ala alsinati ar-rusuli thumma ataina musal kitaba wannan fa Allah ya muku wasiya ne a harshen manzanni sannan kuma Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam littafi littafin da ya taho yana ya dace da irin littafin da aka bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato sai zama Annabi Musa alaihi salam an ba shi littafi bayan wasiya guda goma, allati bi ma'ana hadhihi alwasaya. Farko wasiyoyi guda goma su ake kira 10 commandments, wasiyoyi guda goma wadanda aka yi wa Annabi Musa alaihi salam da farko, sannan daga baya sai aka ba shi littafin at-taura. Allah ya sa mun gane. To shi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zama haka Allah ya masa, domin wannan surar da muke karantawa makkiya ce. Sannan a suratul Isra'i Allah ya sake irin waɗannan wasiyoyin, amma yadda ya kawo su a suratul Isra'i aya ta 23 zuwa aya ta 39 bai taho da kalma ta qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum bala, an fara ne da waqaba rabbuka, Allah ya yi hukunci ko, don haka hukuncin Allah ya shafi dukkan annabawa. Saboda haka sai ake cewa wasiyoyi guda goma na Allah waɗanda suke suratul Isra'i wasiyoyi ne ga dukkan annabawan Allah, amma wasiyoyin da suke suratul An'ami wasiyoyi ne ga mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassatan. Saboda haka farkon abin da Allah ya saukarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla tafsil kulli shay'in min ahkamil ibadat, Annabi yana garin Makka Allah ya saukar da wasiyoyin nan guda goma gare shi. Kaga kenan lokacin Annabi yana Makka ne, Allah ya ce ka gaya ma Larabawa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, ku zo in karanta muku abubuwan da Allah ya haramta muku. Sai manzo Allah ya karanta waɗannan dokokin Allah guda goma. Shi ma Annabi Musa farkon abin da Allah ya bashi wasiyoyi guda goma, daga baya fa sai Allah ya bashi littafin at-taura. Shi ne abin da Allah madaukake yake cewa thumma atayna Musa al-kitaba, mun ba wa Annabi Musa littafi bayan wasiya goma. Allah ya samu gani. Shi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi wasiya guda goma a suratul An'am da kuma suratul Isra. Wannan shine abu na farko da Allah ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da ya koma Madina fa shine sai Allah ya gaya mana aya ta gaba, karanta mu shi.
Wa hadha kitabuna anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun.
Kaga Allah ya fara magana akan wasiya guda goma zuwa gare mu. Wannan shine aka fara gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan an gama maganar wasiya sai kuma aka ce wa hadha kitabun. Kaga sai ya zama kamar wasiyar ita ce sakon Allah ga mabiyan Annabi na farko. Sannan daga baya fa aka ba shi littafin gaba ɗayansa, wato aka ba shi hukunci shine bayan ya koma Madina. To shi ma Annabi Musa alaihi salam Allah ya ba shi waɗannan wasiyoyi guda goma shine na farko. Bayan ya ba shi wasiyoyin guda goma, sannan sai ya ce thumma atayna Musa al-kitaba, shi ma bayan mun ba shi wasiyoyi guda goma sai muka ba mu Annabi Musa littafi. Kaga sai ya zama Annabi Musa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama tsarin su ya tafi da kamanni, wato tsarin yadda Allah ya ba su manzanci ya zama yana tafiya da kamanni. Wannan bayanin kusan al-Imam Az-Zamakhshari yayi, kuma haka al-Imam Shawkani shi ma yayi shi a cikin Fathul Qadir a mujallar na farko shafi na 458, su da yake kira al-wasaya al-ashhur, wanda yana cikin tsohon alkawari, yana cikin Bible, wanda wannan alkawarin Allah ya yi shi ne ga annabawa duka. Saboda haka yasa a suratul Isra'i Allah yake magana akan cewa wa qaba rabbuka, wannan hukunci ne. Amma a nan fa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, wannan ya zama mu ne ake gaya ma. Shi ne al-Imam Shawkani yace idan ka duba littafin Bible Exodus kenan wajen sura na 20 duk yayi magana a cikin tafsirin Salimah Shawkani Fathul Qadir, yace zaka ga wasiyoyin nan guda goma kamar yadda Allah ya yi su a cikin Al-Qur'ani. Abinda Allah yake wa awwalu hada, farko yace ana rabbu, ni ne mahalicci, ilahuka abin bautanka, allazi akhrajaka min ardi misr, wanda ya fitar da kai daga kasar Masar, min baitil ubudiyya, daga gidan bauta, la yakun laka ilahun akharu ghairi, ba za ka taɓa samun wani abin bauta daban ba in ba ni Allah ba. Wannan kaga sai ya dace da Allah tushriku billahi shay'an. Kaga wasiyar farko da aka yi wa Annabi Musa alaihi salam, wa minha الإمام الشوكاني يقول لك أتكلم وسيارة الله يما النبي موسى عليه السلام أكرم أباك وأمك كتبت كادر جبابنك دمامنك كما تقول لك القرآن وبالوالدين إحسانا أما أتكلم أتورا أكتش كدر جبابنك دمامنك ليطول عمرك في الأرض إن كاي هكذا كي دوري أدوني أكما دوانا يتبت أتكلم حديثا من ذو الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينا دك أتكلم أبندك سامتيني أولي halin kirki halin kirki kuwa ba inda yafi daraja kamar in an yi shi ga iyaye don mutumin da ya zama mai sada zumunci mai halin kirki ne wannan mutumin Allah yana masa albarka ma rayuwarsa wato wannan yana daga wasiyar da Allah ya yi manzon Musa alaihi salam allati yu'tika rabbu ilahuka wasiyar da Allah mahaliccinka yake maka la taqtul ya kai Musa karka yadda kai kisan rai wala tazin karka yi zina wala tasrik karka yi sata لا تشهد على قريبك شهادة زور كذا كيو مقبضينك كونا كسر كيشيدا كريا لا تشتهي بيت قريبك كركيش أور من لك جد مقبضينك ولا تشتهي امرأة قريبك كذا كيش أور لا لا كذا متر ولا كسر كي ولا أبده كوبا وصا ولا أمته كوبي وصا ولا ثوره كود وتسان يصا ولا همره كوكي من شأور من لك جاجينك ولا شيء من مالك قريبك kar kai sha'awar wani abun da na kusa da kai ya mallaka wato ya zama kai adalci zamantakewarka da mutane wannan duka yana cikin at-taura shine 10 commandments in ka dawo ga wadannan wasiyoyi da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai dace shine Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarak wannan littafin alqur'ani mun saukar da shi mai yawan albarka fattabi'uhu wa taqul la'allakum turhamun sai ku bi shi ku kiyaye Allah akwai fatan za ku samu rahamar Allah wato duk wanda ya bi alqur'ani to zai samu rahamar Allah subhanahu wataala Allah ya faɗi haka ya tabbatar mana littafin alqur'ani yana da albarka a wurare da dama kamar a suratul anbiya aya ta 50 wa laqad ataina musa wa haruna alfurqan wa biya'an wa dhikran lilmuttaqin alladhina yakhshawna rabbahum bilghaybi wa hum min as-sa'ati mushfiqun sai yace wa hadha dhikrun mubarakun kaga can ma ya alakanta alqur'ani da at-taura kamar yanda a suratul an'am ya kawo kamannin at-taura da alqur'ani haka nan a suratul anbiya wa laqad ataina musa wa haruna al-furqan sai da gama maganar sa yace wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun wa hadha dhikrun mubarakun wannan dhikiri ne mai albarka kamar yanda ya faɗa a suratul an'am wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun in ka dawo suratul sad aya ta 29 kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab saboda ka alqur'ani babu shakka littafi ne mai albarka duk wanda ya rike shi rayuwarsa ba ta lalacewa Allah ka samu hiya me yace gaba
a taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين
أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أبن دي سامك باكو لتاهي دون كربو شيء أي أن سوكر دا لتاهي نيغا وسو كنجيو يبيو وسو جماعة كشي بيو نصارى دا يهود سو أكباو لتاهي من قبلنا تهمو وإن كنا عن دراستهم لغافلين كما مو game da karatun harshen su mu rafkana wato ba za mu iya karanta harshen da aka rubuta littafin nasara da harshen da aka rubuta littafin yahudu ba za mu iya ba sai Allah ya ce to ga littafi mun saukar a harshen naku larabci wato ba za ku ce ai an saukar da littafi ba mu iya karanta shi ba saboda ba da harshen mu bane yanzu Allah ya bada littafi mai albarka aka sauke karatunsa kuma a harshen ku أو تقولوا لو أن
أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون على آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب الله يجي دم كده كتير دا أنسو كرمنا دا لتابي لكنا أهدا منهم دا ممفي ودنشن شريوا سوى دا كرب العربي يفلي حتى العربي يجي مودا أنبام لتابي أي دا ممفي يهود دا ممفي يهود دا نصارى ركوان لتابي فقد جاءكم بينة لو هكما لم يسكتي البينة تنشكين سونايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم بينة من ربكم تو دون هكا البينة حجة تزومك دغه وجهن الله واچيچه حجه نن يتشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون هكا انا كيرس البينة البيان كو اچي مس البيان دم معنا غداي سبودا ابين دا يسا اكچي النبي اكي نفي دا جاءكم بينة جاءكم بينة بينة مؤنثة كو amma ka ce ja faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo muku daga annabi sallallahu daga Allah tabaaraka wa ta'ala wato ita ce ai ko manzon Allah sai aka ce wa hudan da kuma shari'a to idan aka ce albayyina annabi ne kaga shari'ar za ta zama ta Allah ce in aka ce rahama kuma fa shine littafin alqur'ani sai sa yace bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma faman azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah wa yafi zalimci fiye da wanda ya karyata ayoyin Allah wa sadafa anha bi ma'ana a'raba anha wanda ya bijire ma ayoyin Allah sanajidil ladina yasdifuna an ayatina su al'azab wanda suke fandarewa suke kaucewa suke kin ayoyinmu yasdifuna an ayatina wanda suke kauda kai ga ayoyinmu zamu dandana musu zamu saka musu sanajidihim su al'azab zamu saka musu da mummunan azaba bima kayan yusdifuna saboda fandarewa da kuma kaucewa da suke mu ayoyin Allah subhanahu wataala Allah ka saba mu gane hal yanzuruna illa an
ta'tiyahum al-mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
الله يشفع النبي صلى الله عليه وسلم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة shin akwai abin da larabawa suke jira ne face mala'iku su zo musu wato ba malarabawan ba su dan shi dan adam gaba ɗayan sa akwai abin da yake jira banda zuwan mala'ika aw ya atiya rabbuka ko mahalikinka yazo aw ya atiya ba'du ayati rabbika ko wasu sashin wani sashin ayoyin mahalikinka yazo wato in ka lura da yadda rayuwar nan take ba abin da muke jira banda ajalin Allah dare yayi gari ya waye haka dai ana ta tafiya ko kuma kana girma kana ta tafiya ya nuna cewa akwai inda aka dosa shine Allah ke gaya mana ai ba abinda muke jira ba inda muka dosa face ranar da mala'ikun Allah za su da kaga ana dare gari ya waye kana girma yaron kana tasowa kana tsufa ana mutuwa ana haihuwa akwai inda aka dosa ina aka dosa Allah yake ga amsa ranar da za a ga mala'ikun Allah ita ce ranar tashin kiyama aw ya atiya ba'du aw ya atiya rabbuka aw ya atiya ba'du ayati rabbika ranar da mala'iku za su zo ranar da Allah mahalici zai zo ko kuma ya atiya ba'du ayati rabbika sashin ayoyin mahalicinka yazo don haka rana biyu ne ba abinda muke jira face ɗayan biyu kuma kowannan sa hasara ne ga mara tanadi na daya muna jiran kiyama ta tsaya shi yasa kaga dare yayi gari ya waye kullum muna tashi ana ta tafiya haka me ina muka dosa lahira ko kuma muna jiran karshen duniya saboda duniyar yau da gobe dole za ta iso ga karshen ta shi yasa Allah ya ce aw ya atiya ba'du ayati rabbika wani sashin ayoyin Allah zai taho wanne ne wani sashin ayoyin Allah shine yau rana ta fito ta ta gabas ta faɗi ta yamma ta fito ta gabas gobe ta faɗi ta yamma ranar idan ta zo sai ranar ta fito kuma ta yamma maimakon ta gabas ka san ko dole hankalin dan adam zai tashi shi fa Allah yake yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da sashin ayoyin mahaliccinka zai zo, malamai suka ce rana ta kullo ta yamma kenan. Akasarin malaman tafsiri haka suke fassara, saboda akwai hadisai da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa, kamar misali hadisin Abu Huraira muttafaqun alai, manzon Allah yake la taqumu sa'atu hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha, sa'ar karshe na duniya ba za ta tsaya ba sai rana ta fito ta yamma, sai rana ta fito ta mabuyanta. Fa iza ra'aha an-nasu amana man alaiha, da zaran mutane sun ga rana ta fito ta yamma, to duk duniya kowa zai musulunta, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah yake fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, shine abinda Allah yake, yauma ya'ti babu ayati rabbika, ranar da tashin ayoyin mahaliccinka suke zuwa. Me yasa aka ce fitowar rana ta yamma ayar Allah ne? Abinda ake nufi da ayar Allah, alamar akwai Allah. Ayar Allah ma'ananta alamar akwai Allah, saboda kai ka sani har yau Bature bai kirkiro na'urar da za ta iya sa rana ta fito ta yamma ba, ko akwai wani ƙarfi, akwai wata dabara ta ɗan adam, kai a haɗa da ƙarfin ma da na aljanu wanda zai sa rana ta fito ta yamma, akwai shi? Saboda haka yasa idan rana ta fito ta yamma alamar ƙarfin Allah ne, shi yasa ake cewa babu ayati rabbika. To idan fa haka ya faru, manzon Allah ya ce wannan shine ranar da Allah ya faɗa mana a cikin suratul an'am, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, imanin da ba a yi shi kafin wannan ranan ba bai amfana. Aw kasaba fi imaniha khaira, imanin da aka yi shi kafin ranan amma imanin ba a samu alkhairi mai yawa a cikinsa ba, shi ma wannan imanin ba shi da amfani. Saboda haka idan rana ta fito ta yamma, da kafirin da ya musulunta a ranan, da musulmin da ya zama imaninsa bai samar masa alkhairi mai yawa ba, dukkansu ba su da amfana. Allah ka tare mu. Ya sai Allah ya ce ma annabi, kul ka gaya musu in taziru, ku ci gaba da jira, inna mun taziru, na mu ma masu jira, da mu da ku duk muna jira, dare na yi gari na wayewa, akwai ranar da ranar za ta fito ta yamma kuma za ku gani. Akwai hadisai da dama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar lallai wannan zai auku, don haka yasa malamai suke sanya fitowar rana ta yamma tana daga cikin manyan alamomi na ƙarshen duniya, kuma tana da tasiri. Saboda idan ranar ta fito ta yamma, daga wannan lokaci imanin mutum bai da tasiri. Wanda bai musulunta ba kafin ranar ya yi asara, wanda ya musulunta kafin ranar amma bai aikata ayyuka masu yawa na alkhairi ba, shi ma ya yi asara. Shi sa Allah ya faɗe su guda biyu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kuma akwai wani abin mamaki wanda ina son kai maka bincika. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ayar Al-Qur'ani ta tabbatar rana za ta fito ta yamma, yanzu yana daga cikin manyan abin da ke damun malaman kimiyya a duniya. Babban abin da ya rikitar da scientist a duniya shine duniya ta fara karkatawa, bi ma'ana arewacin duniya da ake kira North Pole ya fara karkatawa, ya tasan majuyawa ya koma ƙasa, South Pole kuma ya koma North Pole. Kaga abin da zai tabbatar maka da ayar Al-Qur'ani da kuma hadisin manzon Allah kenan. Kai sacin ga internet, kai sacin pole reversal, ka rubuta P-O-L-E sannan ka sa R-E-V-E-R sai S-A-L, pole reversal, za ka ga bayani da yawa a kan abin da ya tada hankalin Turawa sun ga abun mamaki game da ita wannan duniya da muke kai, wato samanta ya fara jirkitawa, ya fara karkatawa, wanda shi yasa a yanzu suke harsashen cewa ana samun canjin yanayi ma duniya wanda yake haifar da girgizan ƙasa da ambaliyar ruwa da sauransu. To mu tuni mun riga mun sani duniya tana da ranar karewa, kuma kullum muna tashi da shiri ne ko yau ko gobe. Saboda haka ba wai sai an bincika za a gane ba, za Allah ya sa mu cika da imani. Me Allah madaukaki ya ce a gaba,
inna allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, innama amruhum ila Allah ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
إن الذين فرقوا دينهم للذين نسكرر بأدينهم وكانوا شيئا سكزمنتو قنجيوي دبن دبن لست منهم في شيء باكا تارد ستكوئنا. الله يجمع النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم إلى الله الأمر ستكوئنا وجن الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. سنن الله زي باصل أبارك أبين دسكك سنجيسونا أيك كاوا da yawa mutane suna kuskuren fahimta game da ita wannan aya, sai su ce ai ayar ta haramta, ayar tana magana ne akan haramcin kungiyoyi, alhali abin da Allah ke nufi shine waɗanda suka rarraba addininsu, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hukunta yana tare da kowa sai an tashi a kiyama an yi hisabi, sai a ce to wani shine yake tare da manzon Allah. Dan abin da aya ta faɗa kenan. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء سورة بعدين سباك تارة ستكوئنا إن دا أتي أنا نفن النبي بايا تارة واندي بوتكوينجيا سبدا أتي إنما أمرهم إلى الله لا لا أبنى دا أتي كوي كاتريني أتي ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ذي باصل أباري بما نزاع هتابي نقص يا ليت في الجنة أقين أبنى دا كما تمسجد. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da mu shine mu yi kokari mu ga cewa rabuwan nan ba mu rabu da tafarkin alkitabu wa sunna ba. Wato abinda aka ce innal ladina farraqu dinahum, me ake nufi da sun raba addininsu? Sun raba shi da alkitabu wa sunna wa manhaj ahli sunna. Idan ba su raba shi da wannan ba za a ce sun raba addinin mu ko? Ashe wanda yake kan tafarkin Annabi Muhammad ba a cewa ya raba addini, wanda ya rabu da tafarkin Annabi Muhammad shine ake cewa ya raba addini. Don Allah ku lura da wannan tambaya da ta zo cikin Alkur'ani, saboda Allah zai mana tambaya akan fasararta. Innal ladina farraqu dinakum, waɗanda suka raba addininsu, addininsu shine addinin Annabi Muhammad ko? Ya abai aka ce sun raba shi saboda sun raba addinin daga addinin Annabi Muhammad. Amma matukar kana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ba a cewa ka raba addininka, saboda me ba a samu al-mukhalafa lil kitabi wa sunna wa manhaji ahli sunnati wal jamaa ba. Akwai dalilai da yawa, don haka yasa in ka karanta littafai wadanda aka rubuta masu bayanin aqidat ahli sunna zamanin farko, kamar sharhu sunna shafi na 21, sharhu sunna na al-imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali al-Barbahari, yace والاساس الذي بينا عليه الجماعه هم اصحاب محمد. كلن abin da zaka rika dora da shi shine tafarkin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam rahimahumullah ajmain, wa hum ahlus sunnati wal jamaa, sune ake kira ahlus sunnati wal jamaa. Me yasa ake cewa sune ahlus sunna wadanda ke rike da addini, wadanda bu so raba shi kamar yadda Allah ya yi hani ba, wanda Ibn Taymiyyah ya magana shi ma a kansa a littafin Majmu'u Fatawa a mujallal na uku shafi na 355, yace saboda akwai hadisai da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗannan hadisai shahararru suna cikin kutubu sunan wal masanid kamar sunan Abi Dawud, sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i wa gairi. Misali daga cikin waɗannan hadisai, tunda manzo Allah shike fassara mana Al-Qur'ani, النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة. يهودا وصيره هركشي 73 هركشي 71 وضع الله يقول كلها في النار إلا واحدة. دك كنسو راسو شكاوتا إمبا بانجري قدابا بانجري ديا هركشي يهودا. وافترقت النصارى على 72 فرقة. Nasara ita ma ta rabu har sai da aka samu 172. Manzo Allah ya ce kullu hafin nari illa wahida, dukkansu za su shiga wuta sai dai guda ɗaya. Wa sataftariqu hadhihi al-umma, al-umman nan ita ma za ta rarrabu ala 73 firqa, za a samu bangare har 73, kulluha dukkansu fin nari za su shiga wuta, illa wahida sai dai bangare ɗaya. Kaga anan manzo Allah ya gaya mana tarihin duniya gaba ɗaya kenan, tun daga zamanin Annabi Musa alaihi salam zuwa ga zamanin Annabi Isa zuwa ga zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato da'iman annabawa in sun tafi, addinin da suka zo da shi yana rarrabuwa, zai rarrabu, amma duk da haka ana samun kashi guda da ke tafiya aljanna. saboda haka idan aka ce kamar yadda manzo Allah ya faɗa Yahudawa sun rabu har aka samu bangare 71 70 za su tafi wuta ɗaya za ta tafi aljanna Nasara za su rabu har kashi 72 ɗaya za ta tafi aljanna kashi 71 su tafi wuta sannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su rabu kashi 73 kulluha fi nari illa wahida hadhihi alwahida ita ma firqa ce ko manzo Allah yake za su rabu bangare 73 idan aka ce bangare 73 daga cikin su akwai mai tsira ko ko babu kaga akwai mai tsira wannan mai tsira ita ma bangare ne ko ba bangare bane saboda haka bangare ne ashe maganar sunan ba shine abin lura ba sunan ba abin lura bane da a ce sunan abin lura ne da annabi bai hada su gaba daya ya kira su da suna firaqun ba kulluha fi nari illa firqatun wahida sai dai bangare daya sai dai milla daya sai dai kungiya daya ashe sunan kungiya ba shine abin duba ba Allah ya sa muna fahimta a wata riwaya sahabbai suka ce ya rasulullah manil firqatun najiya ashe sahabbai sun gane waɗanda za su tsiran su ma kungiyar ne saboda haka sahabbai suka ce wace kungiya ce za ta tsira kaji tambayar suka masa manil firqatun najiya wace bangare ce za ta tsira don haka ba a la'akari da sunan kungiya ana la'akari da menene tafarkin kungiya tafiyar kungiya da'awar kungiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada amsa yace man kana ala misli ma ana alaihi yawma wa afabi ga yanda siffar masu tsira take inji manzo Allah wanda yake kan irin abin da nake kai a yau ni da sahabbaina to yana cikin wannan bangare guda masu tsira kaga manzo Allah ya karantar da mu ba wai bangaren muke dubawa ba la abinda bangaren ya ginu a kansa shine ake duba idan tafiyar ka tana daidai da tafiyar annabi da sahabbansa to kana da alamar kana cikin alfirqatun najiya sannan a riwaya ta biyu manzo Allah ya ba su amsa da cewa hiyal jama'a sahabbai sun mar tambaya wace bangare ce masu tsira sai manzo Allah ya ce hiyal jama'a ita ce jama'a wato sai manzo Allah ya ce yadullahi ala jama'a wali hadha saboda haka ita kaga ibn taymiya yake cewa wasafa alfirqatan najiya bi annaha ahlu sunnati wal jama'a idan aka ce wani bangare ne mai tsira sai ka ce su ne ahlus sunna me ake nufi da ahlus sunna masu riko da salon rayuwar manzon Allah da sahabbai idan aka ce aljama'a su ne sahabban manzon Allah aljama'a hum sahabatu rasulillah jama'a su ne sahabban annabi don haka idan aka ce manil firqatun najiya wace bangare ce mai tsira daga cikin bangarori 70 sai ka ce ai amma annabi tambaya ya rasulullah manil firqatun najiya qala man kana ala misli ma ana alaihi yawma wa kafi saboda ba za ka iya yi irin yadda manzon Allah ya ba sai ka ce amma in kai kamar abinda manzon Allah ya aikata shi da sahabbansa to ana fatan za ka tsira don haka kaga ka samu alama na waye mai tsira ba a la'akari da sunan kungiya la saboda kai sa manzon Allah ya kira su al-firqa al-milla duka ya kira su a hadisi al-ummat za ta rabu sai an samu 73 firqa hatta wanda za ta tsira ita ma firqa ce ko wadanda za su halaka su ma firqa ce dan haka ba sunan ake dubawa me ake dubawa sahabbai suka ce waye mai tsira sai manzon Allah ya siffanta yanayin tafiya dan haka siffan da'awa ita ake dubawa man kana ala misli ma ala alaihi yawma wa ashabi wannan dalili yasa bin baz rahimahullahu ta'ala yake magana a littafin fatawarsa yana cewa ana la'akari yana cikin majmu' fatawa wa maqalatin mutanawwi'a littafin amsan tambayoyi na Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mujallad safa shafi na 179 ya kawo da farko ya kawo hadisin Huzaifa bin al-Yaman wanda wannan hadisin ya shahara yana da tafan hadisi da yawa kamar sahihul bukhari kitabul fitan babu kaifal amru idza lam takun jama'a yana sahihu muslim hadisin Huzaifa wanda yake da tsawo wanda Huzaifa yake cewa kana an-nasu yas'aluna rasulullah anil khair wa kuntu afqahu anish-sharr mutane suna yi wa annabi tambaya akan alkhairi, ni kuma ina tambaya akan sharri. Ya aka yi haka, sai ce makafata an yudrika ni saboda tsoron kada sharrin ya same ni. Ai, baka san sharri ba, sai ya same ka baka ma sani ba. Saboda haka yasa shi idan ana tambayan alkhairi sai ce, to shi kuma a gaya mana yanda sharri yake. Dan idan sharrin ya fito ya san sharri. Nace ya rasulullah, inna kunna fi jahiliyyatin wa sharrin. A da can kafin ka zo muna cikin jahiliya, muna cikin sharri. Faja'ana Allah bi hadha alkhair, sai Allah ya kawo mana wannan alkhairi. Fa hal ba'da hadha alkhair min sharr, bayan wannan alkhairi da Allah ya kawo mana zuwan ka za a samu wani sharri kuma? Kada sai manzo Allah ya ce na'am kware kuwa. Labarin yana da tsawo, amma dai cikin tambayar da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa kuntu sai nace fa hal ba'da zalika alkhair min sharr, manzo Allah yana ta bashi labarin yanda tarihi zai kasance. Yace to bayan wancan alkhairi da zai zo mana za a samu wani sharri? Kada sai manzo Allah ya ce na'am kware kuwa. Du'atun ala abwabi jahannam, za a samu masu kiran mutane suna tsaye akan kofofin wutar jahannama. Za a samu malamai masu da'awa, du'atu, masu da'awa, amma da'awarsu ba sa kiran mutane zuwa ga aljanna, suna kiran mutane ne zuwa ga jahannama. Allah ka tare mu. Sai Annabi ya ce ma Huzaifa, man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha, duk wanda ya amsa ma waɗannan malaman to za su jefa shi ga wuta. Kuntu sai nace fa ma ta'muru ne in adaraka ni zalika, idan wannan lokaci ya zo ina da rai, wani umarni za ka min ya rasulullah? Kala sai manzo Allah ya ce talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, kar ka yadda ka zauna kai kadai, ka rika bin kungiyar musulmai, ka rika bin shuwagabannin musulmai. Kuntu sai nace fa in lam yakun lahum jama'a, idan babu jama'ar fa wala imamun, babu shugaba. Haka mutane suke zuba kana zube. Kala sai ce fa atadil tilkal taraki kullaha, sai ka rabu da dukkan bangarorin nan gaba ɗayansu. Walau anta abba bi afli shadaratin, ko da za a ka ciji wato gindin bishiya, tushen bishiya ka riƙe da haƙoranka, ana fisganka kar ka yadda ka bari. Hatta yudrikakal mautu wa anta ala zalika, har da mutuwa ta riske ka alhali kana kan haka. Bin Baz ya kawo hadisin nan sai ya ce wannan hadisi yana karanta da kai kuskuren kin haɗa kai da mutane. Ka ce ba za ka haɗa kai da mutane ba saboda shiga ƙungiya. Sannan kuma ƙungiya yana karantar da mu kuskuren maƙalewa maƙungiya. Kowannen ku haɗari ne. Kin shiga ƙungiya haɗari ne. Sannan kuma maƙale maƙungiyan ma haɗari ne. Wato duk wanda ya kira zuwa ga addini yana cewa hadha alhadith alazim yubayyin lana anna alwajib ala almuslim luzum jama'ati almuslimin, ya zama kana tare da jama'ar musulmai, inda ya zama ana kokarin addini ya zama akwai ka. Sai ka ce a ba zan shiga ba, alhali kungiyoyin addini idan aka samu waɗanda dukkan su kokari suke suraya sunnonin manzon Allah. Misali wannan kungiyar marayu sun yi makan su wannan suna kungiyar taimakon marayu. Kungiya ce amma na taimakon marayu. Shin taimakon maraya baya cikin sunnar manzon Allah? To kar a yi tafiyar baka, in ji Bin Baz. Kungiyar masu da'awa ƙauyuka, to da'awa aikin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, to ita ma wannan a same ka a ciki. Wato abinda duk inda aka samu haɗin kai don abinda Annabi ya gaya ma Huzaifa bin al-Yaman kenan, talzamu jama'atal muslimin, duk inda aka samu jama'ar musulmai suna wani aiki na alkhairi wanda bai saba ma sunnar manzon Allah ba, ka bi su. Saboda haka sai ya ce mar wa ta'awun ma'ahum, ka rika haɗa kai da su. Ni aka ce yau ana neman taimako saboda za a kai wa ƴan fursuna, wannan abun alkhairi ne, ya dace da sunnar manzon Allah, sai ka cire kuɗi ka bada. Ta'awun ma'ahum ya zama ana tafiya da kai fi ayi makani, a ko ina, sawa'un kana jama'a wujidat fil jaziratil arabiyya, a ƙasar Larabawa ne, au fi Misra, au fi Sham, au fi Iraq, au fi Amerika. Ya ce a Amurka ne, a Misra ne, a Sham ne, ya ce a Europe ne, duk inda ka tafi, inda duk ka tafi a matsayinka na musulmi, sai ka ji akwai wata ƙungiyar taimakon addini na haɗin kai, yi ƙoƙari ka shiga. Amma da zaran ƙungiyar ka gane tafarkinta ya saba wa na manzon Allah, to nan ma sai ka yi aiki da wasiyar manzon Allah ga Huzaifa bin al-Yaman, fa'tazil tilkal firaq kullaha, sai ka rabu da dukkan bangarorin nan, dukkan ɗariƙun nan gaba ɗayansu. Ko da a ce za a riƙa janka, dole sai an saka ka a cikin wata ƙungiya, manzon Allah ya ce in ta kama ga ba za ka iya riƙe wani abu ba sai dai tushen bishiya,
rikon ma da haƙoranka, manzo Allah ya ce, ka riƙe wannan bishiyar da haƙoranka, kar ka bi dukkan wata ƙungiya wacce da'awarta ta saba ma tafarki na hatta yudrika kal mautu wa anta ala zalika. Ka tabbata mutuwa ta same ka kana kan haka. Kaga abin da annabi ke gaya ma Huzaifa shine, idan an samu ƙungiya da ke kira zuwa ga sunnar manzon Allah ka bi shi. Idan an samu ƙungiya ta bar kira zuwa ga sunnar manzon Allah ba ta ka bi shi. Saboda haka ta ki taimakawa ma ƙungiya, babu shakka jahilci ne ya saba ma ainihin sunnar manzon Allah. Ka shiga ƙungiyar ya zama ka makale ba ka da wani abu sai ƙungiya, ya zama ita ce ma musuluncinka, wannan kuma ya saba ma sunnar manzon Allah. Allah ya sa mu gane. Wannan yana cikin fatawar lajina, in ka duba al-majmu'atu al-ula ma yuf'alu fi waqti al-fitan, mujallad na uku shafi na 136 da fathul bari sharhi hadithin Huzaifa, mujallad na 13 shafi na 47. Mu ci gaba da tafsiri.
Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
Kaga bayan Allah yayi magana akan waɗanda suka rarraba addini, da a ce rarraba addinin nasu zai kai su wuta ne da ba kawo wannan magana ba. Allah ya samu gari. Kaga ayar da ta zo gaba sai aka ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha. Akwai wanda zai bi ƙungiyan a lahira ya zo da addini, ya zo da ya dace da sunnar manzon Allah. Idan aka auna da'awar ƙungiyarsa, da'awar ɗariƙarsa aka samu ta dace da sunnar annabi, to idan ya zo da abu mai kyau sai a ninka lada goma a bashi. Shin ƙungiyar ta mara amfani ko a'a? Ka duba dai ayoyin yadda Allah ya jera su. Yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jera ayoyin ko? Sai da ya magana akan suwaye, innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in. Sannan sai yace man jaa bil hasanati, suwaye ake magana akai? Alladina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Allah ya sa mun gane. Don an raba addini, ace a wannan don tana yiwa zahiri raba addini, ai wannan fa ce dan kungiyan tara dukiyar marayu, kaji kungiyan su na tara dukiyar ma, to ba zai fi ka ci gaba. Wancan fa kungiyan sa ai tara kuɗi saboda zuwa fursunoni ana wa'azi, amma zai fi kai ma ka ci gaba. Ai kaga so raba addini, ko ba raba ba a zahiri, amma rabo ne mai kyau saboda bai saba ma sunnar manzon Allah man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati, wanda yazo da mummunan aiki fa ya zama kungiyarsa ba akan sunnar manzon Allah take ba, fala yujza illa mithlaha, shi ma ba a saka mar sai dai gurgudan laifin da ya aikata, wa hum la yuzlamuna, wadannan ba a zalunta su.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
قل كجاي مسو إنني هداني ربي للني مهلكينا يا شريدني إلى صراط مستقيم زواج ونتفرقي مدهدي dinan qiyaman, addini ne kafaffe. Shi yasa addinin musulunci duk duniya ba mai ganin aikunsa. Wannan siffa da Allah ya ba mu addinin annabi sallallahu alaihi wasallam, dinan qiyaman, duk wanda ya riki wani addini in an ja da shi ba a kaiwa ko ina sai an gano ƙaryarsa, amma wallahi banda musulmi, duk wanda ya ja da musulmi sai dai ya faɗi, amma musulmi ba a gane kurinsa. Saboda addini ne da Allah ya riga ya kafa shi, millatu Ibrahim, tafarkin annabi Ibrahim alaihi salam, hanifan mai karkatawa ga ainihin bautar Allah, wa ma kana minal mushrikin, kuma annabi Ibrahim bai kasance yana cikin masu shirka da Allah ba. Abin da yasa aka faɗi wannan a ƙarshen, saboda ana magana ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya gaya wa mutanen makka ga addinin da ya zo da shi. Addinin da annabi ya zo da shi ba addini ne wanda za ka ma kure shi da garaje ba, ba addini ne wanda ya saba mu tunanin dan adam ba, sannan a ƙarshe ba addini ne da ya saba muku ba ku larabawa, saboda addinin kakanku ne annabi Ibrahim alaihi salam. Kaga kenan ya dace a ce larabawa sun rungumi addini. Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
kun Allah ya ce masa ka ce inna salati lallai sallana wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin, dukkan su ga Allah ne mahalicci mai renon talikai, wato ba da sarrafa wani abu a rayuwata sai da umarnin Allah subhanahu wataala. Wannan kamar ishara ce gare mu, duk abin da za ka yi a rayuwarka ka nemi sanin hukuncin Allah, domin rayuwar musulmi gaba ɗaya ibada ne, rayuwar musulmi gaba ɗaya addini ne, ba a cewa a gefen addini da ban gefen al'ada da balla. La sharika lahu,
la sharika lahu, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
La sharika lahu, babu mai tarayya da shi, wa bidhalika umirtu, da yin haka aka min umarni, wa ana awwalul muslimin, kuma ni ne na farkon masu miƙa wuya ga hukuncin Allah masu karɓan addinin musulunci a wannan gari na Makka. قل أغير الله
أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
قل أغير الله أبغي ربا, شن كشي مسو شن ونن الله ذنّي ما أما تيم محل الجينة كجاي مسو كمسو ونن تنبايا أدو كمر أبين ما ماكي نكم هكذا إذا أبين ما ماكي أشي تن أدم حريا نيم ونن الله يتشيني محل الجينة وهو رب كل شيء بايا كشي والله شيني محل الجينة دك كان كومي ولا تكسب كل نفس إلا عليها كما كوان ري baya aikata laifi face maransa, shi yasa aka ce illa alaiha, saboda anan al-kasbu din laifi ne. Wala taksibu kullu nafsin illa alaiha, babu wani rai da zai aikata wani laifi face yana maransa. Wala taziru waziratun wizra ukhra, wani mai daukan nauyi bai daukan nauyin wani. Thumma ila rabbikum marji'ukum, sannan makomarku tana ga Allah mahaliccinku. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, zai ba ku labarin abinda kuka kasance kuna saba ma juna a kansa a rayuwarku ta duniya. Wa huwa allazi ja'alakum khalaifa,
wa allazi ja'alakum khalaifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka qareebul iqabi wa innahu lagafurur
rahim. Wa huwa allazi ja'alakum khalaifa al-ardi, Allah shine wanda ya sanya ku mutane masu wato maye juna, maye ma bayan juna. Banda Allah ba wanda zai baka mulki, in ka zura dan Adam shike da mulki a duniya. Allah ya hore ma sama, ya hore ma kafa, ya hore ma ruwa, duk inda ka shiga in akwai wata halitta dole sai ka sarrafa ta komai girmanta. Idan a doron kasa ne komai girman halitta dan adam yana sarrafa ta, idan a teku ne komai girman halitta dan adam yana sarrafa ta, a sararin samaniya komai girman halittar Allah dan adam yana sarrafa ta. Wannan iko ne na Allah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin, kuma ku ya ku ya zama darajar ku ba ɗaya ba ce, Allah ya ɗaga darajar wasu sama da ta wasu. Liyabluwakum fima atakum, amma wannan abin da Allah ya muku jarabawa ce. Me yasa dan adam ya zama shine halitta mafi daraja a duniya? Jarabawa ne, saboda kai za ka kama kaza ka yanka, ka kama akuya ka yanka, ka kama saniya ka yanka, ka kama raƙumi ka hau, ya yi gudu da kai doki yana wahala, amma ya kai ka duk inda kake so. Me yasa? Jarabawa ce gare ka, za ka yi tunani ka yi wa Allah godiya, saboda ai ka zo ne duniya ka ganka mutum kawai. Shi ko wancan ya zo duniya ya gan shi jaki, ko wancan ya zo kawai sai ya gan shi jaki, kai kuma ka zo ka samu kanka mutum? Ya aka yi haka? Allah ne ya yi. Saboda me? Ya jaraba ka, za ka gode masa bai yi ka jaki ba. Inna rabbaka sari'ul iqabi, lallai mahaliccinka mai saurin uquba ne. Wa innahu lagafurur rahim, kuma lallai shi mai yawan gafara ne, mai yawan jin kai ne. Ina ga mun zo ƙarshen suratu an'am. Allah ya mana gafara, kuma Allah ya mana rahama, Allah ya bamu dadin abin da muka faɗa ciki daidai. Allah ya gafarta mana kuskure da yawa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.